أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ‘Yan uwana musulmi maza da mata a nan da na nesa, gaisuwa ta addinin musulunci gare mu gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan wunin 14 ga watan Ramadanin shekara 1442 bayan hijira, wanda ya dace da 26 ga watan 4 na shekara ta 2021 miladiya, daga nan masallacin Jami'ar Abubakar ta Fawa Bulewa a birnin Bauchi muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka, wata Ramadan. Muna karatu a cikin suratu Yusuf alayhi salam tare da roƙon Allah ya albarkace mu da albarkar wannan sura da ma Alkur'ani gaba daya. Mun yi karatu zuwa aya ta 44, yau za mu yi karatu daga aya ta 45 zuwa abin da ya sawaka a cikin wannan sura mai albarka. Allah ka ni'imta mu da fahimta, ka ni'imta mu da aiki da abin da muka fahimta. Ya Allah ya ce:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف.
وقال الذي نجا منهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي نجا منهما. الله مدوكين سركي يجي واندا يسيرا دقا جكين سو با أكاشي شئن نمبا جكين متا ساقو دابيون سي يجي ودكر بعد أمة باين ياتنا باين لوكا چيميز أو ودكر بمعنى وتذكر بعد أمة أي بعد مدة طويلة باين لوكا چيميز أي da ya manta din nan yau sai ya tuna sai ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun, ni zan ba ku labarin wannan fasarar wannan mafarki don haka ku aike ni inda zan lalubo muku labari. Idan ba ku manta ba, Allah ya gaya mana a baya cewa Annabi Yusuf alayhi salam ya nemi wannan alladhi naja minhuma, da cewa tun lokacin yana alladhi dhanna annahu najin minhuma, yana zaton, yana ƙarfafa tunanin, yana da sakankancewa cewa zai tsira. Ya ce da shi, in ka je uzkurni inda rabbik, in ka je ka ambace ni a wurin Ubangidanka ka tuna masa ni. Da ya je fa an samu shaitanu zikra rabbi, sai ya mantar da shi, sai shaitan ya mantar da shi bai tuna masa ba, har ya zama ya daɗe a cikin kurkuku shekaru. To shi ne Allah ya ce mana ana cikin wannan sai sarki ya mafarki, irin mafarkin da malaman zamaninsa da bokayen lokacinsu suka kasa fassarawa. Bayan ya gaya musu abin da ya gani, sai suka ce wannan mafarki adghathu ahlam, wannan ai taro wato kwashe-kwashen mafarki ne wanda aka hada ta nan da ta can, wanda ba za ka iya sanin saitin me yake nufi ba balle ka fassara. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin, mu ba mu san fassarar irin wannan mafarki na kwashe-kwashe ba. To ana fadar wannan, shi wannan yaro yana wurin, shi ne Allah ya ce sai ya sa baki ya ce a wadakara ba'da umma, sai ya tuno da labarin Annabi Yusuf, bi ma'ana wa tadhakkara Yusuf wa amrahu, sai tuna da Annabi Yusuf da kuma al'amarin Yusuf mai ban mamaki na kirki da nagarta da fassarar mafarki wanda ake dacewa, sai ya tuno da shi. Sannan kuma kamar da Ibn al-Arabi ya ce, ko dai ya zama ya tuno da Annabi Yusuf a cikin kurkuku halinsa, ko kuma ya tuno da alkawarinsu da Annabi Yusuf, duk ya manta yanzu, ya manta labarin Yusuf kuma ya manta da alkawarin, sai ya tuno yanzu sai ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi, ni zan ba ku labarin fassarar wannan mafarkin da kuke ta nema. wanda ake ta kai kawo akai an rasa wanda zai fassara ni zan nemi muku fa arsilun bi ma'ana fa ba'athuni ila man yufassiru hali ku aike ni zuwa wanda zai fassara min ni kuma sai in zo muku da labarin ana ganewa yanzu sai ka kaddara cewa ya tashi ya tafi ya je ya samu annabi Yusuf kar ka manta wannan labarin ya dade ba yanzu an yi shekaru annabi Yusuf shi kuma yana zaune kaga shi ba zai manta da su ba amma tun da yana cikin kurkuku baya da alaka da outside world baka taya zai ya aika a tunawa wancan ya hakura tunda abinda ka nema bai samu ba sai ka hakura ya ci gaba da amfani da wannan lokacin wajen bautar Allah da ci gaba da wa'azinsa inda ya samu dama ya tayi yana ta halin nagarta a cikin kurkuku shi kuma wannan yau gashi Allah ya sa ya zo ya tuno ba'da ummati bayan lokaci mai tsayi umma tana zuwa alqur'ani da ma'anoni daban-daban abinda tafi shahara wajen zuwa da shi shine al'umma ai kun san al'umma ko shine zamani na waɗansu mutane nation an gane ko ko generation duk yana zuwa da wannan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu wannan shine ma'anar nation kenan yana zuwa kuma wato da ma'anar lokaci kamar yadda kuka ji anan yace wadakara ba'da ummatin irin sare kuma Allah yace wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'duda la yaquluna ma yahbisu sannan yana zuwa kuma da ma'anar wato abin nan almilla addini shi ma ana ce masa umma kamar yadda Allah yace duk waɗanda suka gabata kafiransu duk lokacin da annabawa suka zo musu illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun kaga ala ummatin bi ma'ana ala milla kamar yadda kuma yakan zo da ma'anar qudwa wanda ya kamata ai masa biyayya ko da shi kadai ne inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi anifan wa lam yakun minal mushrikeen kaga bi ma'ana kana qudwatan linnas to sai aka ce mishi umma amma anan da aka ce wadakara ba'da umma ana nufi wadakara ba'da muddatin tawila wa zama wa wadakara bi ma'ana wa tazakara ba'da amadin ba'i lokacin zamani mai tsayi sai yazo ya tuna to sai ya aika shi sai ka kaddara cewa yanzu an aika shi qur'ani sai ya shiru bai ga maka an ce eh an yi approving ba tunda har ka ji ya je can ya fara magana an yi approving ke na biyu shine bai ga maka da yazo fitawa ta hanyar biyu ba wannan duk ba bukata saboda alqur'ani an zo ne da summary labari sai zama abubuwan da suke da amfani salient points kawai ake fara duk abin da yake sauran kai zaka cika saboda ka san dama dole ayi haka da yace zan je ai yaje ba daga wurin ne kawai sai yi magana sai Yusuf ya fara ji ba sai ka kaddara cewa ya tashi ya tafi ya ji ne bi izini a kurkuku yana so ya ga wannan Yusuf din saboda sako ne daga gidan sarki sai aka bude yaje ya samu Yusuf me yace da Yusuf
Yusuf wa ayyuha as-siddiq aftina fi sab'a baqaratin يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون
جايزو الله من أوكا كنسر كي يأتي سيفارة قباتت دكنسة قبن يوسف yace Yusufu ayyuha siddiqu Yusufu ayyuha siddiq yace Yusufu ya kai mai gaskiyar nan kafin nan yace fa arsiluni ku aike ni yace ku shi da waye na'am yace ana unabbiukum ni zan zo muku da labari bi ta'wilihi fa arsiluni ku aika ni shi da waye shi da sarki ko shi da sarki da ƴan majalisar sarki idan shi da sarki kadai yake magana ba zai iya ce zan kawo muku labari ko aika ni ba sai dai ce zan kawo maka labari ka aike ni.
Am?
To ku gane wata fa'ida. Akwai wani abun da ake ce masa wato damiru tafhim. Idan za a yi magana da babba wanda yake da girma na sarauta ko na mulki, to ba a ce masa kai, sai a ce masa ku. Kamar yadda shi ma in zai yi magana sai ce mu, ba zai ce ni ba, saboda shi kadansa al'umma ce gaba daya. Shi yasa mutane da yawa suke tambaya me yasa Al-Qur'ani Allah sai ce inna anzalnahu, mun saukar da shi. Kuna fahimta? Me yasa Allah zai ce mu bayan shi kadai ne yayi? Wannan shi ake ce damiru tafhim. Duk wanda yake da mulki, to in ya zo magana yana da damar ya ce ni, yana da damar ya ce mu. Mun zartar da kaza, gwamnatin mu ta yi kaza, yana nufin gwamnati na. Kaga ai da dan nauyi ya ce ni, to in ya ce mu ya fi nuna girma da kuma wato kwarjini na mulki. To haka kai ma in za ka yi magana da shi, kana iya cewa ku kun yi kaza, ku kun yi kaza, zan yi muku kaza, ba sai ya ce zan yi maka ba. Ana fahimta? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni, yace ya ubangiji ku maida ni. Yana magana da ubangiji ne shi kadai, amma sai ya ce ku. Ana fahimta? To kaman wannan irji'uni shi ma sai ya ce fa arsiluni. Tayu yana magana da sarki shi kadai, tayu kuma yana magana da sarki da ƴan majalisa, amma ko ƴan majalisa suna nan, waye ka fi damuwa da shi? Sarki, saboda duk ƴan majalisan ai sun waci suke sai abin da sarki ya ce. Don haka asalin wannan damirin na girmamawa ne zuwa ga sarki. Don haka kar wanda ya sake ruda ka Al-Qur'ani ka ji an faɗi jam'i a inda yake mufrad. Ana fahimta ko? Da yaje sai ya ce Yusuf ya kai wannan mai gaskiya shine ayyuhas siddiq, aftina fi sab'i baqarat, ka ba mu fassarar mafarkin da aka ga shanu guda bakwai. Siman, osasu masu kiba masu mai. Ya'kuluhunna sab'un ijaf, waɗanda waɗansu shanun guda bakwai ƙanjamammu suke cinye su. Wa sab'i sumbulatin khudr, sannan a gefe guda kuma ga zangarniya guda bakwai kwarra. Wa ukhra yabisat, ga waɗansu guda bakwai ɗin su kuma busassu. Ana fahimta? Ka bani fassarar wannan mafarki da mutum ya ga haka. La'alli arji'u ila nas, saboda in koma zuwa ga mutanen da suka aiko ni. La'allahum ya'lamun, saboda su san fassarar wannan mafarkin. Ana fahimta? Da ya ce la'alli arji'u ila nas, domin in koma zuwa ga mutane, waɗansu mutane, dukkan mutane, ko kuma annasul ladina arsaluhu, mutanen da suka aiko shi, ko dukkan mutanen duniya suke nema? A mutanen da suka aiko shi, waɗanda ya ce fa arsiluni. A larabci ana amfani da annas, ana nufi mutane gaba ɗaya, ana kuma faɗan annas ana nufi wakilan mutane, ko da mutum ɗaya ne. Alladhina qala lahumun nas innan nas kad jam'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah ce waɗanda mutane suka ce da su ga mutane sun yi muku ƙawanya, don haka ku ji tsoronsu. To wasu mutane ne na farko, waɗanne ne na biyu? Wannan mutumin farkon mutum ɗaya ne, ya ce da su ga mutane sun taru. To ko da mutum guda ya yi magana, in a madadin waɗansu ne ana iya ce masa annas, ballantana an samu biyu uku huɗu. Don haka da ya ce abin nan la'alli arji'u ila nas, bi ma'ana la'alli arji'u ila ba'din nas, zuwa waɗansu mutane waɗanda su ne suka aiko shi. La'allahum ya'lamun, saboda su sani. Saboda su san me? Wannan ɗaya kenan daga cikin abin da malamai suka ce. Ibnul Arabi ya ce yahtamilu an yakuna ma'anahu la'allahum ya'lamuna ta'wila ru'ya. Kun ji wannan? Ya ce wa yahtamilu an yakuna ma'anahu la'allahum ya'lamuna makanaka wa annaka lazilta fil sijni fatakhruj fayaguma sha'nuka. Yace tayu kuma ma'anarsa shine ba yana nufi in koma in sanar da su don su san fassarar mafarkin ba, zan koma in faɗa in ce ai ga kanan har ka fassara wannan mafarkin saboda a kira ka ka fassara da kanka a san kana nan saboda darajar ka ta daukaka ashe zaka iya fassara wannan mafarki to yau mutane za su san darajar ka shine ma'anar la'allahum ya'lamu ana fahimta kaga duka zai iya dauka wato wani dadi da alqur'ani yake da shi shine zai faɗi jumla daya ko kalma daya wanda za ta iya daukan ma'anoni da yawa amma sai Allah ya zabo wanda zai iya dauka duka sai ka hada sai ya zama dan karamin passage amma yana da fa'idoji da yawa shi yasa yanzu ka dauki tafsirin qur'ani har yanzu ba a gama ba har yanzu ba a gama rubuta tafsirin qur'ani ba ana tayi in ka tara tafsirin qur'ani yanzu a duniya sun kai mujalladi nawa tun ada kuma nawa ake da su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace in yazo tafsirin al-Qur'ani yace in nazo zan yi tafsiri yace qara'tu ma yazidu ala 1000 kitabi tafsir wa idha tasaddaitu litafsiri astahdiruha kullaha yace ni na karanta littafin tafsiri sama da dubu yace in na zauna zan yi tafsiri dukkan su ina tuna su sai dai zako wanda na gara ma an san muku in bar saura yanzu tunda ana haka yanzu kuma nawa ne littafin tafsiri kaga ba za a iya gama sharhin alqur'ani ba to shi yasa in aka ce ma'anar kaza sai kaji ya ce tanan ne dauki ma'ana kaza zai dauki saboda dukkan hada musu kamar da Ibn Jarir ne Tabari yake cewa duk inda ka gama ana biyu uku hudu duk za su fasaru akan aya dukkan dora musu saboda duk zai iya daukawa don qur'ani yafi karfin jumla daya ma'ana daya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake cewa da aka kulle shi a kurkuku sai ya rinka sai ya samu damar da zai ta muraja alqur'ani yace sai dauko qur'ani in sauke ni kadai na a cikin qur'ani a cikin kurkuku ina bi tare da tadabburi da tafakkuri da yin kokarin gano tafsiri ni da kaina ina ta yi banda wadanda ya karanta fa yace yanzu sai yana yi wa kansa tafsirin qur'ani yana gane ma'anar inda za a yi kuka yayi inda za a ji albishir a ji inda za a ji dadi a ji inda zai zama wa'azi a dauki wa'azin ai aiki da shi yace haka zai yi yace wallahi kowace aya daya idan nazo wucewa a kowace sauka daya sai naji wata fa'ida a cikin ayar wanda ban taba jin wani ya faɗe ta ba a duniya yace in na gama saukan qur'ani na sake daukowa sai in ji wata fa'ida ta zo mun sabuwa a cikin the same aya wanda ni ma ban taba tuna ta ba a baya kuma ban taba jin wani ya ambace ta ba a baya yanzu shi har ya gama nasa ya tafi zuwa yanzu an gama wallahi ba za a gama ba قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا شيسا علم القران بها قاريه ام فهمت اكو ماي فاروا غبا
قال تزرعون سبع سنين دابا
Nabi Yusuf alayhi salam ya fara fassarar mafarki yace qala tazra'una sab'a sinina da'aban fassarar mafarkin ku ga ta nan kamar haka yace za ku yi ta noma zuwa shekara 7 a jere ku dukufa wajen noma fama hasattum duk abinda kuka girba kuka samu a ƙarshen damuna na abinda kuka noma fadharuhu fi sumbulihi sai ku bar shi a cikin zangarniyar sa kar ku ciske shi illa qalilan mimma ta'kulun sai dai kadan da daga abinda za ku rinka ci wannan ne za ku rinka dauka ku ciske ku ci sauran kuma ku bar shi a store a cikin zangarniyar sa thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun bayan wannan bayan waɗannan shekaru bakwai sai kuma a samu waɗansu shekaru bakwai din waɗanda su kuma masu tsanani ne shekaru ne na fari ya kulna ma kaddamtum lahunna waɗanda su ne shekarun da za su cinye abin da kuka tara musu a cikin shekarun da aka samu amfanin gona illa qalilan mimma tuhsinun sai dai kadan cikin abin da za ku bari wanda kuka taskace cine kawai abin da zai saura amma za su ta ci sai dan abin da kuka yi tsimi da dabara thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun bayan an gama shekara bakwai din farko an yi shekara bakwai ta biyu shekaru 14 sun wuce sai kuma a samu wata shekara da za ta zo ta gaba 'amun shekara ce fihi yughathun nas wanda a cikin ta mutane za su samu albarkar damuna wanda za su samu ruwan sama mai yawa wa fihi ya'sirun kuma mutane za su samu amfani na kayan marmarin da har za su rinka matsewa ana fahimta ko annabi yusuf ya gama fassara wannan mafarki cikin aya biyu amma an tara katti sun gama duk abin da za su yi an kashe energy and resources duk sun kasa fassarawa suna ta kame amma annabi yusuf yana zuwa yace fassara ita ce tazra'una sab'a sinina da'aban ya ba da rumuz ne na fassarar mafarki yake cewa waɗannan shanu guda bakwai kosassu da ya gani ana fahimta to sun zama kamar symbol ne na shekara bakwai da za a samu damuna mai albarka shi yasa kaga shanu sun koshi saboda shanu sai an samu damuna ta yi kyau su sha ruwa su ci daga ciyawa da yabanya su ma sai su yi kyau idan damuna ba ta yi kyau ba ba zai yi kyau ga dan adam ba kuma ba zai yi kyau wa dabba ba domin Allah ya ce duk abin da aka samu na albarkar damuna mata'an lakum wa li an'amikum da ku da dabbobinku ne don haka ganin dabba ta koshi symbol ne na alamar damuna ta yi kyau don haka tun da ka gansu guda bakwai to symbol ne na cewa shekara bakwai za a yi kowace saniya ɗaya tana daidai da shekara guda ne ana fahimta ya'kuluhunna sab'un ijaf ka ce waɗansu busassu ƙanjamammu suna cinye waɗannan to kamar shekaru ne lokacin da aka samu year of production ya zama ana samarwa aka zo kuma year of demand and consumption wanda ana nema ne kuma ana ci ai dole consumption ya rinka ci daga production ba yanda za a yi production ya tsaya consumption yana ci gaba kuma production shi kuma ya ci gaba da wanzuwa shi yasa yace dole ai abin da kake consuming daga abin da kai producing ne shi yasa waɗannan kosassun idan kanjamammu sun zo sun rasa abin da za su ci me za su ci production din da waɗannan shanun suka bayar don haka kayan amfanin gonan nan waɗanda wannan dabbobi suka zama symbol din su waɗannan kosassun suna symbol din shekaru na fari ne na rashin abinci don haka su za su rinka cin abincin da kuka bari shine ma'anan wato illa qali fadaruhu fi sumbulihi shine ma'anan ya kunna ma qaddamtum lahunna su za su rinka cin abin da kuka ajiye kuka taskace ana fahimta illa qalilan mimma ta'kulun yace fadaruhu fi sumbulihi ku bar shi a cikin zangarniyar sa saboda samu daman da za su ci din yanzu saniyan nan da ta tsaya ana fahimta har wannan din ta samu dama tana ci ai saboda saniyar tana nan ne to kamar wannan shine ma'anan ya rinka ci daga ciki sannan da kace sab'i sumbulatil khudur kaga kwarra jam'i ne na koraye ko a ce koraye kore kenan to kaga korayen zangarniya guda bakwai su ma symbol ne na lokacin da za a rinka samu wato amfani na tsiro kamar yadda za a samu amfani na dabbobi to amfanin da kuka samu na kayan abinci a cikin shekaru bakwai alamu ne da aka sake maimaita shi ta hanyar ganin zangarniya guda bakwai koraye kaga in damuna ta yi kyau to za ka ga yabanya kuma ta yi kore ta yi kyau to sai ya ce wa ukhara ya bisat da waɗansu kuma ƙeƙasassu busassu waɗannan busassu ya nuna maka alamar shekarun da za a yi fari da yunwa da wahala kenan to abinda kuka tara a cikin waɗannan shekaru waɗancan shekaru su za su rinka ci kuma za ku rinka diba kuna ci illa kalilan mimma tusinun sai abinda kuka rage kuka ajiye bimana illa kalilan mimma taddakhiruna wa tahfazun abinda kuka taskace kuka kiyaye shi to shi zai ci gaba da zama don haka kuna da bukatar abubuwa guda uku abu na farko da kuke nema shine tazra'un ku tsaya ku yi noma sosai abu na biyu da kuke nema shine mimma tusinun da kuma fadaruhu kuna da bukatar economy kuna da bukatar wato strategy economic strategy ta yanda duk abin da kuka samu za a iya tsumi da dabara sa a aji sana abu na uku da kuke bukata shine kuna bukatar ƙwararru waɗanda za su iya samar da amfanin gonar da za ta iya madadin shekara bakwai sannan kuna bukatar ƙwararru waɗanda abinda aka samar a shekara bakwai din za su iya maintaining dinsa ayi utilizing dinsa ya amfani sauran shekara bakwai wanda ba za a yi production ba abubuwa nawa ake nema abubuwa uku tunda ya ce fadaruhu kaga ba dole kuma ana neman wanda zai iya kuma ya ce illa kalilan mimma tusinun da mimma ta'kulun mimma ta'kulun kowa zai ci amma ba kowa zai iya taskacewa ba don haka ana neman ƙwararrun da za su iya taskacewa ana kuma neman ƙwararrun da za su iya samar da amfanin gona sannan sai ya ce thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'am sannan sai a samu kuma shekara ta amfani da yabanya wannan shekara kan idan ta zo to za a samu arziki mai yawa fihi yughathun nas ay fihi yu'tan nas al-ghayb wa huwa al-matar mutane za su samu ruwa wa fihi ya'sirun ay wa fihi ya'sirun nas ma yu'saru ma yu'saru min ath-thamarati wal fawakih mutane za su samu damar amfanin da za su samu na daga kayan abinci da kuma kayan marmari wanda har za su samu dama ba ma ka sha fresh ba har ma ka samu excess din da za a matse ayi juice da shi ayi tasha ana fahimta ko to wannan shine tafsirin waɗannan ayoyi sai fa'idojin da suke cikin waɗannan ayoyi waɗannan ayoyi sun koya mana cewa ka jira lokacin Allah ya yi ana ce God's time is the best ko lokacin da Allah yake so ya daga ka kai hakuri ka jira kar kai gaggawa kar ka nuna gajiyawa lokacin daukakar ka idan ya zo wallahi Allah zai daukaka ka annabi Yusuf alaihi salam ya nuna iya hakuri yana so ya fita shi ma dan adam ne har ya ce ka ji ka tuna wa sarki in fita amma sai hakuri ya ci gaba da zama ya zauna fa bid'a asinin shekara da shekaru yana ta hakuri lokacin da ake meeting a can inda sunansa zai fito ya san ana wannan meeting din ya hada baki da su akai in an je a ce zan iya fasarawa idan Allah ya sa ranar ka da zaka yi shining ta zo wallahi kana nesa Allah zai turo a zo a neme ka mutane suna kasa gane wannan shi yasa zaka mutum yana ta fadi tashi da neman alfarma dole sai yayi kaza har ya je nemi abin da bai cancanta ba akan dole shi sai an bashi wallahi in ka cancanta Allah ya sani kuma Allah zai kira ka in ko Allah ya ce sai kai na rantse muku da girman Allah duk wanda ya ce ba za ka yi ba zai iya bacci ba sai kai ku dogara ga Allah ku nema auren Allah Allah yana da komi wallahi in abundance in kaga Allah bai baka ba lokacin ka bai yi bane idan Allah ya ce za ka yi cara to ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha duk wanda Allah ya ce sai ya samu wallahi sai ya samu don haka mutane akan mulki da mutane akan yin suna da fame da mutane akan dukiya za ka ga suna kai komo su iya yin komi saboda dole mutum sai ya zama amma ba dole bane in ka yi din sai ka zama sai wanda Allah ya rubuta zai zama to in ko in Allah ya rubuta sai ka zama za ka zama to wallahi ko kana boye a daki sai ka zama yanzu annabi Yusuf daga ina ya samu daukaka daga kurkuku ba yayi campaign an kafa gwamnati tare da shi yana cikin jam'iyya mai goyon baya? An san da shi? Dafa bawa ne. Daga ina ya fito? Daga ƙauye. Sai rijiya. Sai kasuwa aka sayar da shi, aka yi cinikinsa kamar akuya aka sayar. Aka zo aka ajiye shi a cikin gida ya zama kamar kuku da boyi. Daga nan sai kurkuku. Don Allah akwai ɗaukaka a cikin waɗannan? Amma yana fitowa. Za ku ji a can gaba sarki zai ce innaka al-yawma ladaina makinun amin. Yau ba babban mutum ya zo. Da haka za a tarye shi daga cikin kurkuku. Wallahi lokacin da Allah ya ce zaka fito, zaka fito. Kuma in Allah ya ce ba za ka fito ba, za ka kashe kuɗi, za ka kashe lokaci, za ka hana kanka bacci, za ka yi hasada da baƙin ciki akan waɗansu, kuma wallahi sai dai ka gani ana yi. Allah ya sa an gane wannan saƙon. Fa'ida ta gaba ita ce, sarki ya yi mafarki. Yana yin mafarki sai ya tara jama'ansa yana neman shawara. Su kuma wannan magana ce wadda ta shafi ikonomin ƙasa, kuma ta shafi abu mai matuƙar muhimmanci. Amma sai kuskure sai zama mutanen da ya tuntuɓa ba waɗanda suka cancanta ba ne. Don haka shugaba shi zai yi ƙoƙarin zaɓa wa kansa cabinet waɗanda suka cancanta, saboda kar ya samu matsala wajen kawo mutanen da za su zo suna ba shi munanan shawarwari. Yanzu ya zo ya yi shawarin da wannan magana da ake magana fa, ana yanke hukunci ne akan abin da zai zama makomar ƙasar Masar na kusan wato budget ɗin da za a mata na shekara 15. Amma sai gashi waɗansu suna ce adghasu ahla, wannan ai tatsuniya ce, wannan ai kwashe-kwashe mafarki ne wanda bai da wani amfani, a tashi kawai a taron ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimi. Wannan yana nuna muhimmancin mutum ya kawo mutanen da suka kware a kusa da shi waɗanda za su ba shi shawari mai kyau, waɗanda ba za su nemi gina kansu kaɗai ba, ko a fada ko a wurin matsayinsa. Fa'ida ta gaba ita ce, yana da kyau mutum ya zama a matsayinsa na shugaba, ya zama yana da PA ko SA wanda zai rinka tuna masa abubuwa masu muhimmanci da suka shafi mulkinsa. Yanzu Annabi Yusuf ya ce da wancan, uzkurni inda rabbika, ka je ka tuna wa ubangidanka labarina. Ya tuna? Bai tuna ba. Amma wannan yaron ba shi ne babban mai laifi ba, shi yasa aka kulle Yusuf ne? Ba shi yasa aka kulle Yusuf ba. Ai sarki ne yasa aka kulle Yusuf. Shi yasa ya ce in ka je ka tuna wa sarki labarina. Amma bai tuna ba. Shi ma sarki bai tuna ba, ya manta da shi. Yana nuna cewa inda a ce sarki yana da wani wanda ya zama PA akan maganar haƙoƙin waɗanda aka tauye wa haƙƙi, ko akan haƙoƙin fursunoni, da zai samu a tuna masa da rekod ɗin Annabi Yusuf, cewa wancan fa an ajiye shi akan za a yi investigation, har yanzu ba a gama investigation ba, ranka daɗe, har yanzu wannan yaro yana rufe, har yanzu wannan yaro ba a san haƙƙinsa ba, wannan yaro an take haƙƙinsa. Inda yana da mai bashi shawari akan wannan da ba a kai haka ba, da bai kai falabisa fi sijini bil asinin ba. Wannan ya nuna akwai muhimmanci duk wanda yake mulki, ko da mulkin ka karami ne a nan karkare na, kai ne amiri na MSS, akwai waɗansu abubuwa da ake bukata a yi wanda dole za ka manta, ballantana wanda yake shugabancin mutane da yawa, akwai al'amura da dole wani lokaci tunda mutane sun maka yawa za ka manta, kuma yadda kowa yake da hidimar iyalansa kai ma kana da shi. To sai ka samu wani wanda zai rinka tuna maka abubuwa masu muhimmanci, yana ajiye maka, sai ka ce ka rinka tuna mu. Fa'ida ta gaba da muke fahimta a nan shi ne cewa wato shugabanni suna da bukatar mu rinka ba su uzuri. Duk wanda ya rinka kujera ta mulki, wallahi ka rinka ba shi uzuri. Yanzu wannan sarki da ya ce a je a rufe Yusuf, ya yi niyyar mugunta ne? Badalahum min ba'di ma ra'awul ayati, sun rufe shi bane kyakkyawar manufa ne, bi ma'ana min ba'di ma ra'awul ayati dallati ala bara'ati Yusuf, sun tabbatar da cewa Yusuf bai yi laifi ba, sai suka ce a je a rufe shi kafin al'amura su nutsu, wata ɗaya, shekara ɗaya, shekara da shekaru, falabita fi sijin bi da asini, daga za a yi bincike duk da cewa shi ne da gaskiya, amma an ja aje shi shekara da shekaru. Ashe sarakuna da shugabanni suna iya kuskure a abu ba da gangan suka yi ba, saboda dambu in ya yawa baya jin bayin ji Bahaushe. Akwai abubuwan da zaka ga shugaba ya zo ya yi alkawari ya ce zan yi, amma ba dole ya zama ya tuna su gaba ɗaya ba. ana fahimta ko lokacin da yake neman mulki ko kuma lokacin da ya kai ziyara ko lokacin da kuka nema zai iya cewa zamu yi yana nufi zamu yi lokacin da aka samu dama an samu damar ga wasu kuma su ma to dole ne a rinka ba wa duk wanda yake kan kujera na shugabanci a rinka bashi uzuri sai in an tabbatar da cewa wani abin da gangan ne ana fahimta ko shi yasa wannan mun fahimce shi a cikin cewa sarkin nan sai lokacin da ya gano Yusuf tukunna matsayin da ya ba wa Yusuf zai saka gane dama ba da gangan yasa aka ajiye shi ba kaga dole ka bashi uzuri duk dade wanda annabi Yusuf ya yi fa'ida ta gaba da zamu fahimta anan ita ce cewa wato ana iya neman ilimi ta hanyar kai da kanka idan ka san abun ka bayar da sani idan kuma baka sani ba ka je ka nemo sanin ka zo ka kawo shi ma hanya ce ta karantarwa kuma ɗaya daga cikin hanyoyi ne ma na bada fatawa akwai fatawa da ake ce mata fatwa naqal akwai fatawa da ake ce mata fatwa insha idan ka tambaye ni na taba bincike akai na san amsa sai in ce maka halal ne ko haram baka aya ko baka hadisi ko baka magana kata ka'ida ta fiqhu ko maka bayani ka gane wannan na riga na sani wannan shi ake ce fatwa insha fatwa na kalshi ne ni ban sani ba a yanzu amma na san inna tambayi wane zan sani kai baka da dama da zaka tambayi wane to malamai suna iya wannan sai a hau gada ni ban sani ba amma akwai malami na in ka tambaye ni sai in ce to jira ni zuwa gobe in bincika akwai binciken da zan bude littafi in yi akwai wanda sai na tuntubo ni malami sai in tambaya akwai abinda ina ji kamar na san amsar amma ina dan shakka sai na gwada amsata da amsar wani malami da yake sama da ni sai in samu tabbas kafin in baka amsa wannan ita ake ce fatwa insha ai fatwa naqal ya muka gane wannan shine yace ana unabbiukum bi ta'wili ni zan baku amsa amma daga wuri na fa arsilun ku aike ni inje in nemo ana fahimta don haka duk wanda ya bada fatawa ta wannan hanya ta inganta a musulunci shi yasa zaka ji malaman sunna zai iya ce maka Sheikh Ibn Usaymin ya ce kaza Sheikh Bin Baz ya ce kaza Sheikh Albani ya ce kaza malam wane ya ce kaza shi kuma yana baka amsa ne amma yana dogara da amsar wane wannan shine fatwa naqal ya halatta a musulunci saboda ya ce ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilu fa'ida ta gaba ita ce wato mun fahimci yadda kwakwalwar dan adam kamar yadda jiya malam kuka ji ya fara faɗa yadda kwakwalwar dan adam take da tsada wajen tara bayanai da kuma istihdarin su lokacin da ake nema yana ɗaya daga cikin mafi girman ni'imar Allah ga dan adam shine dan adam ya tuna yadda ya bambanta shi da sauran halittu wajen bashi kwakwalwa bamu da bambanci da dabbobi wajen kwayan ido muna da shi suna gani muna gani kunne muna ji suna ji harshe muna ɗanɗano suna yi galibin organs of sense da muke da shi su ma suna da shi abinda ya bambanta mu da su zuciya da kwakwalwa wajen memory da tuna abu da kuma haddace abubuwa wannan sai bil adama wato abinda Allah ya taskace a cikin kwakwalwar dan adam wayoyin da suke ciki a cikin kwakwalwar kowane dan adam fa akwai more than 1 billion neurons a cikin kwakwalwarka da Allah ya baka din nan kana iya taskace bayanai har yanzu fa bincike na kimiyya bai gama kure girman capacity brain din dan adam ba wallahi in za a yi comparing dinsa da na'ura mai kwakwalwa ta zamani yanzu computer to zan iya ce maka a takaice kwakwalwar dan adam mutum daya za ta iya storing sama da duk abin da yake cikin computer duniya na internet duk bayanan internet na duk computer duniya kwakwalwar mutum daya za ta iya dauka kuma wallahi ba za ta cika ba a cikin shekarar 2018 da suka da wai wuce din nan wani bincike na wasu malaman kimiyya a University of California suka gano cewa za a iya kiyasin kwakwalwar dan adam ta kai capacity da za ta dauki inda za a maida ita kamar digital memory za ta iya daukan abin da ya kai 2.5 petabyte me kuke da shi na farko kilobyte ko wanda yake da 1000 bytes daga shi sai megabyte ko wanda yake da 1000 kilobytes daga shi sai gigabyte ko wanda yake da 1000 megabyte daga shi sai terabyte ko wanda yake da 1000 gigabyte to daga shi ne sai petabyte wanda yake da 1000 terabyte to kokolwar dan adam tana da 2.5 petabyte haka Allah ya kara a cikin kokolwar wannan fa binciken da suka yi zuwa yanzu inda za a ci gaba da bincike wallahi za a gano ya mafi haka wannan shine baiwar da Allah ya wa dan adam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban shi yasa zaka ga ana fara magana kyam sai ka zo ka tuno wani abin da ka dade yanzu tunda aka yi story din maganar uzkurni inda rabbika amma yanzu yace bid'atinin an yi shekaru amma ana fara an ce ana fara maganar mafarki bai fa ba fadi sunan Yusuf ba fa amma sai Allah ya ce wadakara kawai sai tuna me ya kawo wannan kokolwa ke haka Allah yi wa dan adam baiwa abu zai faru shekara da shekaru ana fara magana sai kaga lokaci daya yazo gare ka jama'a mu gode wa Allah akan wannan yanzu ku dalibai da kuke karanta kimiya da fasaha kun fi kowa cancantar ku rinka gwada abin da kuka gane na kimiya da da imanin ku saboda ka gane wato darajar da Allah ya maka matsayin dan adam don ka ƙara imani yanzu idan dalibin kimiya bai imani ba wai zai imani Allah ya ƙara mana dacewa. Fa'ida ta gaba ita ce muhimmancin noma da kuma amfanin noma ga tattalin arziki. Annabi Yusuf yana fara fasara mafarkin nan sai ya ce mene tazra'una ya ce ku yi ta noma saba'a sinina da'aban mafita akan wannan hali da za a shiga na kakanika yin tattalin arziki ba shine kawai a yi tunanin yadda za a samar da kuɗi matasa su samu aiki kowa ya samu aiki a central bank kowa ya samu aiki a tona man fetur duk wannan ba shine asalin hakikanin tabbacin rike tattalin arziki ba wallahi abin da yafi komai tabbas shine noma ba wani abin da yake da ƙarfi a economy kaman food security kaman agricultural economy idan kuna da shi to kowa zai nema a wurin ku kuma ba dole sai kun nema a wurin wani ba duk motocin da kuke kerawa da duk man fetur din da kuke da shi ba za ku ci su ba ana fahimta amma noma kuna iya ku cewa kowa yake kayan sa ku ci noman ku su kuma su ci nasu su dan za su iya kai ne kake da abun da dole a zo sai an saya saboda ka duk wata kasa da tace za ta dogara da a wani abin da take kerawa ko abin da take tona ta sayar ko abin da amma ba noma ba to wallahi wannan kasar ta kama hanyar halaka don haka dole ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin karantarwar sa ga wannan al'umma cewa mu mai da hankali da noma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim yace ma min muslimin yajlisu gharsan aw yazra'u zar'an ba wani musulmi in dai kai musulmi ne kana da imani da Allah da zaka yi noma da kyakkyawar niyya ka dasa itace ko ka shuka wani tsiro da sunan zaka yi noma yace fa ta'kulu minhu tayrun aw insan ya zama tsuntsu ya zai caka ko kwaya ɗaya ne ya ci ko dan adam ya ci illa kana lahu sadaqa face sai ya zo maka sadaqa ne duk tsuntsun da yake zuwa ya ci abin da ka sa ko ka dasa kana samun ladan sadaqa ballantana abin da ƴan adam za su ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin noma yace mana shi ma hadisi ne na Bukhari da Muslim na Abu Huraira yace man kanat lahu ardun falyazra'a duk wanda yake da gona ya shuka kar ya barta a banza duk wanda yake da gona ya shuka yace auli yamnaha akahu ko ya bawa abokinsa ko dan uwansa wanda shi zai noma ko ya bashi kyauta ko ya bashi haya amma dai a barta kasa tana fata yi ba a yi noma ba manzon Allah ya ce kar a yi haka sai ce fa in aba falyumsik ardahu in ya ce ba zai bayar ba to ya rike gonarsa ba maso kaga manzon Allah ya yi maka wannan ake maka san wannan ba magana ce ta wasa ba yace kai go kai noma in ba za ka yi ba ka ba wani cikin mutane na al'umma ta yayi noma don a samu arziki in ka ce ba za ka bar ba je ka rike kayanka ba maso shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama duk da madina da wannan hijaz din ba wuri ne na albarkar noma ba amma sai da suka mai da madina ta zama wurin albarkar noma Uthman ibn Affan aka ganshi yana dasa itaciya sai aka ce mishi yanzu kai kana shuka a yanzu ka riga ka tsufa sai ya ce ai wallahi ko tashin kiyama ne aka ce yanzu za a busa yace wallahi bazan fasa shukawa dinnan ba gara a busa kaho tashin kiyama ya same ni ina abun amfani sama da a ce tashin kiyama ya same ni ina zaman banza yace shuka zai ci gaba bai ci bace zai je na fila ba yace ko tashin kiyama ne za a busa kaho sai na ci gaba da wannan abun bazan daina ba Abu Darda dai daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ganshi yazo zai dasa goriba an kun san goriba sai wani yaro yazo yana masa ba'a yace ha ba kai kuwa yanzu wannan sai ta yi shekara 20 fa kafin a ci kai kuma shekarar kano yanzu ya rage a duniya sai ce ayya kai ne baka da wayo yace ai ni ladan nake so ƴaƴan itacen ne zan bari wasu su ci ina shukawa na samu ladar na kwashi mai amfanin ƴaƴan itacen shi kuma kowa ma in ya ga dama yazo ya ci to kage kikkiawar manufa ta sa suke noma Abdurrahman ibn Auf da wasu daga cikin sahabbai kamar su Abu Talha suka rika zuwa Sham duk da cewa kasar Madina da ba a jarraba an ga cewa za ta iya noman alkama ba su kuma Larabawa kaga suna bukatan alkama saboda yin gurasa da sauransu abincin su shine babban hatsin su haka aka yasa aka je aka rika importing din da duk abin da za su ci sai dai ayi importing daga Sham sai sa aka je aka nemo masa iri sai fara shuka da haka yana yi yana ci da iyalansa har ya zo ya zama kafin lokacin sahabbai ya shude sai da ya zama Madina ita ma ta fara exporting din wheat da flour wanda mutane suke bukata a sauran kasashe wannan duk saboda tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma da haka ne za mu yi shi yasa ce tazra'una sab'a sinina da'aba fa'ida ta gaba da muke fahimta anan shine da yace da'aba bi ma'ana mutataliyatan mutatabi'a ayi ta noma kar a tsaya ala istimrari wa dawam kar a tsaya wannan ya nuna cewa noma ba lokacin da za a daina kuma ana bukata da yace in aka yi bana kaga baki za a gano kurakurai da akai sai a gyara wannan shi yake nuna muhimmancin modern technology akan noma saboda dan abin da zaka noma na hekta daya in kai amfani da technology idan na zamanin da wanda zai amfani da modern technology sai kaga ya samar da ninkin baninkin abin da zaka bayar shi yasa yace da'aban ayi ta yi a dukufa har a rinka gano sabbin hanyoyin da za a tara abinda zai yi amfani wa shekara bakwai masu zuwa fa'ida ta gaba ita ce da yace fadaruhu fi sumbulihi ku bar shi a cikin zangarniyarsa wannan ya nuna muhimmancin ajiye amfanin gona domin ya dade ya kuma nuna muhimmancin preservation yanda ake iya ajiye abu don kar ya lalace idan shi a lokacin ya ce hanyar da suke amfani da ita domin ai preserving abinci kar ya baci shine a bar shi a cikin zangarniyarsa to ina kuma ga wannan zamani da muke da hanyoyin preservatives da yawa wanda za a iya ajiye abu ya dade ana fahimta ko kaga wannan hasken qur'ani sai nuna mana cewa fadaruhu fi sumbulihi mu ma a yanzu fadaruhu fi sumbulihi mu ma mu rinka ajiye abin da zai dade saboda amfanin gaba sannan wannan yana nuna mana cewa ya halatta mai noma idan yayi gonarsa yana iya bari ba sai ya cace ba ya cire zakarsa a haka ba a cire zakar gyada sai an yi kiyasi da barariyar gyada ba a cire zakar shinkafa sai an yi kiyasi da tsabar shinkafar banda wanda take cikin bawo haka masara haka dawa dukansu to amma kai yanzu baka bukatar ka cire masarar daga jikin totuwarta ko shinkafar daga bawonta ko gyadar ka bare ta ya halatta ka barta haka ya halatta ka bari idan ka zo sai a samu expert sai ya ce wannan gyadar da take cikin bawonta ko wannan shinkafar da take cikin zangarniyarta ana fahimta inda za a ceske ta za ta bayar da buhu kaza ko ton kaza ana fahimta sai a ce to kai kiyasin ta haka ka cire zakar kaga musulunci ya yarda maka da fadaruhu fi sumbulihi ba dole sai kai wai saboda kai zakka ba zaka iya barin ta ayyuka take kuma ka cire zakar ka fa'ida ta gaba da yace illa qalilan mimma ta'kulun ya nuna maka economy wajen ci kadan kadan saboda ajiye don gaba illa qalilan mimma ta'kulun ah to ka san baka da shi da yawa ka cinye gaba daya gobe kuma ka zo ka ce inna ilallahi rajibuna yanzu ka zo makaranta sai aka baka pocket money ka naira 3000 ne yanzu don Allah sai kai daidai ne wanda yake da 30,000 ai illa qalilan mimma ta'kulun sannan fa'ida ta gaba shine da yace mimma ta'kulun ashe ko kadan ne baka rika ci karka bari ka mutu kana da kadan saboda wani yana da kadan saboda tsabin su mi sai bari har ya mutu yace zai kara sai sun kara yawa irin mutumin nan da zai zama ga dan daidai wanda zai ci har yayi sadaka har shi ma ya samu da shi da iyalansa amma ba zai yi haka ba sai ya tatsumi ya tatsumi har ya zama shi ma yazo ya kasa ci shi bai amfana da shi ba fa'ida ta gaba ita ce da yace abin nan ya'kuluhunna sab'un shidad za a samu waɗansu munanan waɗansu shekarun waɗanda za su zo suna cinye su ashe ana iya jingina lokacin bala'i ga lokacin ana fahimta ana iya cewa lokaci kaza lokacin bala'i ne wannan baya daga cikin abin da wasu suke cewa ba a haka karkace shekara kaza an yi wahala sai dai kawai ka jingina abin wa wahalar amma karka jingina wa lokaci ba laifi bane a musulunci ka ce wannan lokaci ne na wahala kamar yadda Allah ya ce fi sa'atil usra ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce da yace wato na'amun fihi yughathun nas sai ga wata shekara haka dan adam yake in Allah ya tashi kawo dubi yanzu an yi shekara 14 ne fa amma shekara ɗaya da ta zo Allah ya kawo arziki sai zama a cikin sa yughathun nas fihi yasirun har an manta idan Allah duk wahalar da ake cikin nan a yanzu a nan kasar da sauran kasashe da suke wahala wallahi in Allah ya ga dama sai ya kawo amun fihi yughathun nas fihi yasirun a cikin shekara ɗaya sai kaga Allah ya canza komi ma baina tarfati aynin wa intibahatiha yuhawwilu Allah min halin ila halin a lokaci ɗaya in Allah ya kawo tashi kawo canji sai ga an wayi gari Allah ya kawo sauki duk abin da muke cikin nan mu ci gaba da dogaro ga Allah muna neman Allah ya kawo sauki sai kaga Allah ya kawo amun fihi yughathun nas fihi yasirun sannan abu na kusa da ƙarshe shine muna fahimtar annabawan Allah sun bayar da gudumawa mai tsoka wajen gina duniya da rayuwar dan adam ba kawai addini suka gina ba yanzu annabi Yusuf ku ji duk contribution din da yake bayarwa ilimin economy ilimin agricultural science ilimin management ilimin budget and planning ilimin duk wannan yana ta bayarwa ashe annabawan Allah sun koyar da mu nemi ilimin zamani da zamu amfani duniya bayan ilimin addini da zamu amfani lahira sannan kuma fa'ida ta ƙarshe kenan yanzu da zamu tsaya shine ashe asaladiyar mutum daya Allah yana iya kawo albarka wa ƙasa baki daya shi yasa mutanen kirki a jawo su a jika a girmama su a mutunta su a sanadiyar wani mutum daya wallahi sai Allah ya kawo wa ƙasa gaba daya arziki yanzu duk wannan albarka da za a zo a ce a Masar da za a samu amun fihi yughathun nas wa fihi yasirun albarkacin waye annabi Yusuf dan gari ne dan kauye ne yazo amma da yake sun rike shi kuma suka zo suka bashi matsayi wannan matsayin nasa da ya zama shine sanadiyar albarkar kasan gaba daya da kuma al'ubar kasa don haka ana iya samun bako yan gari su rike shi kuma yazo ya zama yayi amfani wa yan kasa gaba daya waɗannan su ne abinda lokaci zai iya bamu dama mu faɗa dangane da fa'idojin da suke cikin wannan ayoyi da muka karanta a cikin wannan sura mai albarka kafin mu dakata ina muku albishir da zuwan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai kuma shugabanni malamina kuma mentona barista Garba Hassan shugaban kungiyar jama'atu izalatul bidawa iqamatu sunna ta jihar Bauchi babban malami a ɓangaren addinin musulunci kuma babban malami a harka ta rayuwa babban lauya kuma shine in muku wani sabon albishir din shine wanda ya fara gabatar da tafsirin alqur'ani a ATBU kuma a kansa ne na fara jan baki a matsayin alaramma wa malamin mai tafsiri haka ina gayyatar mai gidana kuma malami na barista Garba Hassan ya zai zauna in ja masa baki ya ci gaba da tafsiri
صلى الله عليه وسلم على حبيبك محمد حياته النبيين وإمام المرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهو لا وقت بأس أن تكون لتكون إنسان دائما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول يا تبتك على شيء الواحد الغفار الذي يقهر ما يشاء ويقهر ما يريد وهو على كل شيء قدير. ومن نايم الناس السيء وتبلغه ومن من أبرنا له ثم خمسة قومي إلى الفعل الله يشاء ما لم نصر يشاء أزومي هل أيوه yake jan mun bakin da ya ja din yakan tambaye ni me ya hukunci kaza har in naji haji sani yakan tambaya me ya hukunci kaza
Allahu akbar
Allahu akbar ba an waye ne yanzu ni ne kin gurwa ce da ne ne hukunci kaza ne
Allahu
akbar Allahu akbar kun ga haka hukunci kuma da ni kan samu hutu yawan kun je in zaka yi dogon ne sai akan abu san gurwa ce to menene dan ina ga mai saki Allah ya saka wasu karfi amin Allah dai dai ta mana irin sa Allah
amin
kuma matakin da ya dauka akan gida akan ƴaƴan sa nayi murna Allah ya saka alheri alfatun sa Allah ya sa ya dace shi
amin
to don haka da ya zama wajibi ziyarci tafiyin sa wannan muna tare da dangane da ranar da kowane lokaci
na
lokacin da nace masa an bani cewa na tazala dai murna farin ciki baya ne yace ya dinga ko mun yi tsalle yau to bin nan da a zo ayi bayani akan abun baya ne kuma ya gune da amma su kuma ya tattaki ne ya zo hali da ya muna saboda haka na musulma ne na musu mugo ya Allah to abinda zamu an ce mun ziyara kuma da zo anan sai wato yusu sama da shekara nawa na karanta amma a yau na fahimci wasu abinda zamu mai da wace
Allahu Akbar
dai alhamdulillah saboda haka malam abinda yake faɗa ko ku zo tsananta jawo hankalin musulmi a Najeriya ko da akwai manyan matsaloli masu hankali da tunani suna hango babban damuwarmu a Najeriya number one shi ne muna son kanmu fiye da ƙasar wanda shi ne babban illa in ka samu wuri mai babban bukatar ka gyara wurin ka gyara kasar babban abin da ake daukar sa da muhimmanci ya zan gyara kai yana yi yaji shiga wannan mota da kuma haƙƙi wani mayauci ba nan ke ya zan ce na kan misali su biya suna ba mu labari suna mana dace suka ce na shekaran da aka ba da yanci na mulkin kai a Najeriya shi da su ma aka ba su yanci December aka ba mu su kuma abun mamaki a lokacin sanda aka yi declaring South Sudan ita ce da poorest nation in the world ta yi kowane kusa ta nausu followed by India a wancan lokacin amma an waye gari yanzu ita ce ƙasa na shida a ƙasar da ta fi kowa ƙere-ƙere a gidan tana ɗauko mutane su zauna a ƙasar da ba su ilimi ta ba su kaza ta ba su kaza kishin ƙasa ya yi wa wallahi sauran babbai ne na ƙasar nasu da za mu fita da shi to in na zo Najeriya bai zai yi wannan ba wuri ne wanda zan gori mai mara ba shi ba wani yaro da ya zo zan tafi sai na ce musu to da sauran wannan gurin me ne ya karɓa mana nan in yau na karɓi annoba wani ma in wani zai sha'awa ya bani damuwa na nake so yanzu mutum zai gama makaranta zai gama university zai yi gaba ya kyawa haɗa neman aiki da first thing in yi ji zai fara tunanin ya zai gina kansa ba ko ko ba ko dole sai ka samu kuɗi dole sai ka ji daɗi ƙasar kuma ta wahala to saboda haka ne wajibi ne mallam a gwada wannan muhabba na wata wajibi ne in kuma sun yi ba ku gyara ba to wallahi waɗannan kallawa addini su ba mu tsawa ce ya kamata ka bar asar otu lokacin da ka bar asar kabla ka bar wani abun da ka bari a duniya kai musulmi ne kafin ka koma ga Allah ko ka musulunta ce da asar na kayan aiki kai kwamishina kai yi wani ne ka zaka ba kai wani ne kai bisi ne kai gwamna ne kai likita ne kai famarin sakatare ne kai gaza ne kai wane ne kai wance ne to da ka koma mai kamar ka kasa uba menene kamar wa kasar da ci gaba mai kamar ma addinin ka uwa uba babu Allah ya wangi ne sauki saboda haka malam jama'a su duk dare da addu'a kai addu'a wa kanka kai wa kasar ta yau kana wari an muna walwala gaidan nan ba su zaman lafiya kasashen anyamurai in ka je kashe ku ake to waɗanda suke jawo waɗannan ababen wallahi an san su kuma akwai manufansu ka dage da addu'a duk sallar da ka kai kuma kunutu ka yi ta yinsu a kan Allah ya kawo mana mafita shugabannin namu Allah ya shigar da su ya ba su da ba mu da ƙarfi Allah ya ɗora musu soyayyar ƙasar tasu fiye da soyayyar kansu kuma duk inda kake a matsayinka na musulmi ka sa addininka aljihunka shi ne wanda kake tare da shi yi so da yau za ka gani in yi zandare in yi ka zo in yi ka ba amma yana da addini na a ƙarshe ma na ɓata lokaci da muka tafi koya sai ya zama to in aka fita da mu da safe duk wani birni a kuma ya sanda mutu duk wanda birni a presidential abin nan duk wani birnin su to in muka fita tun safe muka je sabon gari haka in muka fita ba mu dawowa sai dare ba sai na lura fa ba lokacin mun fita na farko ba maganar sallah sai mun dawo mu hada shi da sai na tara su don mutanen mu ta nace kun gani ko a bakin kwanta na su ne in lokacin sallah yayi mu tsaya mu sallah ana ga kamar wasa ne muka ji wannan hoton muka ci abinci ko so ganin alwala da nace kuma kowa ya fita da dumar sa wallahi a bakin gefe hotel muka yi sallah kewaye ba ke tana mun ka saba abu suna ta kallon mu muka zo kuma muka shiga lecture da safe ba wani magana sallah sai a kai shi ne sai lecture na fara ma shi organizer nace ba fa zai yi mu fa musulmi muna da lokutan sallah mu gashi nan saboda haka mu muna so mu yi sallah shike na sai ne aka sai su kira ni sai na ga musu daga karfe kaza a wannan lokacin mu na sallah azhar na kaza kun san abin mamaki wallahi da muka da ko a screen a video su muslim time for prayers ko wani lokaci an ba mu minti 10 time for prayers bai ce mu ba ko da muka sa musulunci a menene a addu ni lawyer shekara ta a lawyer shekara 31 warabbul kan wallahi ban taɓa tuna ranar da ka kawo mun kesi na gaba ka da gaskiya na karɓi ka Allahu Akbar kuma sai Allah ya buɗa mun ka ci karaban kuɗin haramun din ka huta ka zauna kana zaune kuma sai gani halalin ya zo amma abin da yake cutan mutane a cikin kuɗin cin hanci a cikin kuɗin burayi kai ta tara ba zai amfani ka ba ba za ka ji daɗin ci ba ka mutu kuma ka bar masifa ba zai amfani ka ba kara yau kwana wannan ababa annan akwai yara ɗan boko wanda suke zuwa nan gaba ya kamata su gyara sai yi rayuwa irin na su malam su Allahu Akbar Allah ya tsike lokacin na ga yayi akwai abin magana ya ma amma mun sai an yi abin malam yake da dukkan kokarin da kuke Allah ya saka muku a gida. Tattalin da muka yi wa kawo wannan ziyara na ji farin ciki sosai a rai. Na ji ma ban ji irin farin ciki irin wannan. Ubangiji Allah ya ƙara wa malam sirri da fasaha.
Amin.
Allah ya ƙara ku kuma ya ɗauka kai kan hanyar da ji.
Amin.
Kuma Allah ya saka muku da gida.
Amin.
Allah shi ne wannan abin da zai iya kawo takaicin takaitawa sai ga mako ya.
Alam muna godiya Allah ya saka wa shugaba kuma malamina da alkhairi a madadin waɗannan ɗalibai gafata malam bayan godiya ina son mu roƙi wata alfarma guda ɗaya ita ce insha Allahu muna so mu roƙi ranar da za mu roƙi wannan tafsiri gafata malam ko da rana ne ko da daddare ne ka samu ka halarta a ranar da za mu roƙi abin da yasa na roƙa gafata malam ina tunawa a lokacin tafsirinmu da kai a farko-farkon 90s duk lokacin da muka gama karatu gafata malam ana nan rubewa kana mana wata addu'a da har yau ban ji wanda yayi irin wannan addu'a wallahi malam ɗaliban nan suna buƙatar wannan addu'a kai addu'ar nan kuma naga na ci addu'ar nan baka suna buƙata idan muka zo malam kai ne zaka rufe mana da irin wannan addu'a taka wannan roƙo na yi a madadin ku ne sako ya isa gafata malam ka amsa alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shikenan masha Allah.